أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بعد هكا إني مقويس وتعدين مسلمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من أكاري الله سبحانه وتعالى وديا بيكام وانا رانا بالبركة رانا الجمعة 24 رمضان شكرا تا دو ديا دا داري هدو دار وإن دبقوا إباه جراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا كمكزوا مدينة wanda ya daidai da nawa kenan
13
ya daidai da 13 ko
na'am
ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya
na'am
dan ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan babban masallaci mai albarka na cikin Kandegar National a unguwar Tala babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger. Wannan kuma shine darasin mu na 23 a wannan shekara a cikin suratul nisa. Wannan shine darasin mu na 26. Idan ba a manta ba kuma a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta nawa, a ƙarshen aya ta mun kai ta 70
na'am inda
mun tsaya a ƙarshen aya ta 78 ko mun kai ban kai 70 ba
68
yawa mun kai aya ta 68
na'am.
To amma dai saboda wasu dalilai zamu dawo farkon aya ta wato
70 daidai
mun ta 70 muka tsaya
na'am
ajiya shine zalika fadlun min Allah wa kafa billahi alima
na'am.
To zamu dawo daga kan aya ta 69 saboda mu hada ta da karuwata da kuma asbabun nuzul da bamu karanto ba a jiya lokaci yayi sai mu ci gaba. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bani jagoranci cikin abin da muka karanta,
amin,
cikin abin da zamu karanta ya bamu ikon karantawa daidai da aiki da shi, ya kare mu daga talalabiya ta shedan wajen kuskurewa wajen karantawa ko fassarawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mayyutiillaha
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
نعم. الله سبحانه وتعالى يتي ومن يطيع الله والرسول
نعم
دوان دي وعلا بيئيا يو منزو بيئيا واتو يمسو اي بيئيا شيني طاع يبي الله سودة كفا يبو منزو سودة كفا واتو بايا سابع ما الله بايا سابع منزا الله دا ابن دا الله يتي اي ينا قوكان اي كتا دا ابن دا منزو يتي اي كتا ينا قوكان اي كتا دا ابن دا الله يحنا ينا قوكان بي duk abin da manzo ya hana yana kokarin ya hanu. Wannan shine wanda yayi Allah da manzansa biyayya. To Allah ya ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allah, wannan yana wanda diye wannan dabi'a wanda diye aikata biyayya cikakka ga manzo da biyayya cikakkiya ga wato ga Allah da manzo to fa ulaika ma allazina an'ama Allah yana tare da waɗanda Allah ya ni'ima akan su ngani ko waɗanda duk suka irin wannan dabi'a kyakkyawa to suna tare da wato waɗanda Allah ya ni'ima akan su kamar ka ce Allah su wane ne wanda kai ni'ima akan su sai Allah ya ce minan nabiyina na daga annabawa والصديقين والصديقين والشهداء والشهيدين والصالحين لمتعنا كرتي الله سبحانه وتعالى وحسن أولئك رفيقا ما دل لدى أبو كني إذا سنكسل شوى إن الله يبدأكم النباوة من زن شهيد صديقين شهيدين صالحين ونقال لكم الله وحسن أولئك رفيقا الله يقول ذلك فضل من الله
ذلك
الفضل من الله wannan falala ce daga gurin Allah subhanahu wataala to kafin mu je gaba ajiya ban karanto asbabun nuzul karkashin wannan aya mai albarka tana da sababin nuzul bayani akan ayar ya cinye lokaci har ban samu mun kawo sababin saukar wannan aya mai albarka ba a hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama wato dangane da wannan aya kamar yadda ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda ta kawo yake cewa wannan aya ta sauka ne sakamakon wato wani bawon Allah daga cikin wato sahabbai yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya same shi yake cewa ya rasulullah kamar yadda ummuna Aisha ta ka hadisin tace jaa رجل الى النبي صلى الله عليه والى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutun yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ngani faqala sai yace da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaka la ahabbu ilayya min nafsi kai ne mafi soyuwa a gare ni fiye da kaina kun gane ko wa innaka la ahabbu ilayya min ahli ya rasulullah kai ne mafi soyuwa a gare ni fiye da iyalina wa mali da dukiyata wa ahabbu ilayya min waladi ya rasulullah kai ne mafi soyuwa gare ni fiye da mahaifina kun gane ko wa inni la akuna fil bayti ni ina kasancewa ina zauna a gida fa azkuruka sai in tuna da kai fama ajidu hatta atika habba zan samu saukin zuciyata ba sai na zo wajenka kun ji irin so na gaske na tsakani ga Allah mutun ne saboda san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana wa annabi irin soyayyar da yake masa yace na fi son ka fiye da kaina fiye da iyayena fiye da iyalina wani zubin kawai ina zaune a gida sai in tuna da kai lokacin fa wannan yana raye a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sai in tuna ka bazan samu sauki ba sai na taho in zo wajenka fa anzur ilaika in kalle ka ya rasulullah sannan in ji dadi a zuciyata to amma wani kaito ina tuna mutuwa zaka koma zuwa ga Allah ni ma kuma zan koma zuwa ga Allah kuma ni na san cewa matsayinka idan an je lahira da inda wajenka yake ba kusa da kusa yake da namu ba ko da na nasara na shiga aljanna to ni ba ina can kasa kai kuma kana can sama ya rasulullah ya za a yi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan sai shiru ya tausaya masa ya tausaya wa wannan mai tambaya yayi shiru annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce da shi komai ba sai kawai aya ta sauka hatta nazala jibril alayhi salam bi hadhihi alaya sai da malaika jibril yazo ya saukar da wannan aya wa man yuti'i allaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin kaga da wannan aya ta sauka sai wannan ba Allah ya samu sauki ku duba kuma wancan hadisi na arabi da yazo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ma yake cewa abin da yake jin tsoro an arab sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa almaru ma'a man ahabba, wato mutum yana tare da masoyinsa yawan kiyamata a ranar alkiyama. Kenan indai kai soyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam, soyayya ta gaskiya ta da'a, kun ga yanzu abin lura a wannan hadisi inda malamai na sunna suke ta bayanin soyayya, so na hakika shine biyayya. Kun ga yanzu dukkan fassarar wannan aya, ayar da take magana ba magana da'a bace, magana biyayya bace. To ba zai yi ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya ba in ba biyayya. Kaga duka an kawo aya da take magana akan bin manzo, bin Allah da manzansa, amma sai aka zo aka fassara ta da hadisin da yake nuna me soyayya. To shine yake nuna maka soyayya ta gaske ba ta zama ta gaske sai da biyayya a cikin ta. Kaga yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba Allah da ya tashi sai zo nuna mai soyayya, ya nuna mai yana son sa, amma yana tuna idan an je lahira an zo rawa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya shu sunna, sai Allah ya saukar da aya wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Sannan kaga man Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya din da kwantar da wato hankalin wannan bawan Allah.
Na'am.
Wannan ɗaya daga cikin asbabun nuzul kenan. Sababun nuzul na biyu bayan hadisin Aisha sai hadisin Masruq. Kun gane ko? Qala ashabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Masruq yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce aw man sha Allahu minhu, ko wanda Allah ya so daga cikin su, sun ce ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, ma yanbaghi lana an nufariquka fi dunya, bai dace gare mu ba mu rabu da kai mu tafi mu bakka a dan gidan duniya, ko kuma mu ki zuwa inda kake mu samu wani lokaci in ba kwana ba ko wata ibada yasa gashi ba ma tare da kai. Kun gane ko? Suka faɗa daga ciki fa innaka law mut, wato kai da zaka koma zuwa ga Allah, Allah ya karbi rayuwarka, rufi'at fawqana, za a daukaka ka saman mu, falam narak, ba za mu iya samun ganin ka ba. Kaga sahabbai suna irga wato san manzon Allah da wato alama ta san manzon Allah gare su, su ma samu su ganshi. Su ba sun taba ganin shi, amma ku duba yadda suke shauƙin su ƙara ganin shi. To ina dani da kai da ba mu taba ganin shi ba, kenan mu muka fi buƙatuwa mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su suna samu su gan shi, amma ku duba, saboda manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kaga manzon Allah abun koyi ne kyakkyawa, shi yasa Allah ya siffanta shi da wata sifa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum hadithun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wato manzon Allah son kowa, kin wanda son wanda ya rasa, son kowa, son wanda ya rasa, har wanda ya rasa shi yana so ya ganshi. Kun gane ko? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, saboda dabi'un sa Allah ya bashi kyakkyawar dabi'a, yana da husnul khalq da husnul husnul khalqi da husnul khuluq.
Na'am.
Yana da kyan halitta kuma yana da kyan halaye. Kun gane ko? Sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko wanda yake kafiri sai in ya ga manzon Allah sai ya ji ya kaunace shi, domin in bai kaunace shi ba dan imani da Allah. Kun gane ko? Da gaskata shi a matsayin manzon Allah, to zai so shi saboda yana da kyawun sifa ta halitta. Shi kan duniya aka raba rabbi aka bashi. Kun gane ko? Annabi Yusuf alayhi salam ba ana fadan kansa ba, gashi nan kissa ta alqur'ani mai girma, ko ba haka ba? Yana da kyau saboda kansa, har mata daga cikin masu hidima ga imra'atul aziz suna da yazo wucewa suna yanka abin yanka, aka ce sai suka dinga yanka hannunsu ba su sani ba, har suna mamaki shin wannan dan adam ne ko ba dan adam ba. To annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wuce wannan kyawunsa, ya fi na annabi Yusuf alaihi salam. To kaga dole kuma an sa zuciya tana son ta ga abu wanda yake kyakkyawa mai kyau. To in ma baka baka imani da shi ka so shi saboda matsayin sa na manzo ba to in ka ganshi a ido zaka ji kana son shi saboda kyawun sa sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ke nuna sahabbai suna shaukin annabi tare da suna tare da shi sai suka ce idan kuma Allah ya karbi rayuwarka za a daukaka ka saman ba za mu samu muna haduwa da kai ba fa anzalallah sai Allah madaukaki ya saukar da wannan aya wa man yuti illaha war rasula duk wanda yawa Allah wato biyayya yawa manzo biyayya fa ulaika ma alladina an'ama Allah to wa'annan suna tare da wa'anda Allah yawa ni'ima minan nabiyina na daga annabawa was siddiqin da siddiqai was shuhada da shahidai was salihin da mutanen kirki wa hasuna ulaika rafika ma dalla da kyakkyawar abokantaka in ta kasance abokantaka ne da irin wa'annan annabiyina was siddiqina was shuhada was salihin Allah ya ba mu ikon samun wannan tawaga mu shiga cikin ta Allah subhanahu wataala ya ba mu kauna da biyayya da soyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine asbabun nuzul guda biyu dangane da wannan aya mai albarka kun kaga duk wanda ya samu wannan rabo mai albarka shi yasa Allah ya biyo bayan wannan aya da cewa zalika al-fadl sai ce zalika al-fadl min Allah wannan falala ce ta musamman daga gurin Allah subhanahu wataala wa kafa billahi alima wato ya ishi Allah ya zanto masani dangane da bayinsa wato akan abin da suka aikata na kwarai ya yi musu sakamako mai kyau akan abin da suka aikata mara kyau kuma ya yi musu sakamako wanda ya dace da su sai Allah subhanahu wataala ya ce
ya ayyuhal ladhina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن ma'ahum shahida
na'am kafin mu je wannan aya akwai abin da narge ban kawo ba a waccan aya wato abin da imam ibn kathir ya kawo karkashin wannan aya wa man yuti Allah wa rasula ya kawo asar wato na al-imam al-bukhari Allah ya masa rahama kafin ya kawo wannan sai da ya kawo yace ai abin da Allah yake nufi da wannan aya ai min amali man amila bima amara Allah wa rasuluhu duk wanda yayi aiki da abin da Allah ya umarni yayi aiki da abin da manzo yayi umarni da shi wa taraka ma nahahu Allah wa rasuluhu kuma ya bar abin da Allah da manzo suka hana kun gane ko fa inna Allah azza wa jalla sayaskunu darul karamati inde wato inde ya aikata haka to lalle Allah madaukaki zai sanya shi a gidansa na karamci ina ne gidan Allah na karamci shine aljanna kun gane ko waya ja'aluhu murafiqan lil anbiya ya sanya shi ya abokanci annabawa thumma liman ba'dahu fi rutbati sannan ya abokanci waɗanda suke da matsayi na ƙasa bayan annabawa kun gane ko wahum as-siddiqun sune siddiqai muka ce a wannan al'umma ta manzo Allah na farkon su shine wa sayyidina abubakar alaihi salam thumma ash-shuhada sannan shahidai thumma umumul mu'minin was-sawam salihun sannan kuma dukkanin mu'minai da sauran mutanen kirki allazina salahat sara'iruhum wato sara'iruhum wanda oyansu ta kyautata ta yi kyau wato sirrinsu abinda suke aikata oye ya yi kyau wa alaniyatu da kuma abinda suke aikatawa a sarari a fili shi ma ya yi kyau kun gane ko a nan akwai wata aya cikin Ali Imran da Allah subhanahu wa ta'ala nan ma ya nuna cewa wato cikin addu'o'in nan ayoyin nan na goma na ƙarshen sura da Allah yake cewa ربنا إننا سمعنا مناديك ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا
مع
الأبرار كاجي كنا متوا cikin mutanen kirki wani abu ne wata baiwa ce ta musamman idan kai ma ka zama na kirki shi sa wata wafana ma al-abra ta ta wato ka kashe mutane da mutanen kirki kenan rasuwa shi yasa zaku ga tasirin haka wasu mutane suna fatan Allah ya dauke rayuwarsu cikin mutanen kirki ku duba wanda Allah yake wa baiwa sun je ake haji suka mutu akai su baqiya wannan ba su ci sa'a ba sun ci sa'a saboda mu'minai ne dan sun tafi aikata ɗaya daga cikin rukuni daga cikin rukunan me mu'minai shine rukunan musulunci guda da shine haji sai Allah ya karbi rayuwarsu sai Allah ya musu tagomashi sai a kai su baqiya me yace ce baqiya shine makabarta ta sahabbai ku duba dan kusancewa in mutun yana mu'mini zaman shi cikin mutanen kirki yana da amfani me yasa sayyidina Umar ya nemi Nana Aisha ta bayar alfarma idan ya cika a sashi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar Nana Aisha tana fatan ita ce za ta zauna a wannan guri saboda ɗakin ta ne annabawa da mun daga cikin hususiyar su duk inda suka cika anan ne ake binne su kamar yadda hadisi ya nuna da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya Allah ya karɓi rayuwarsa wato a ɗakin ummuna Aisha kamar yadda yake a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisin ummuna Aisha wanda tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah ya kasance tsakanin kirjina da habata ko ba ka baina haqinati wa zaqinati karshen rayuwar manzo Allah yana rungume a cikin ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda har ya cika da kalmar Allahumma fi raqi'il a'la thalatha marrat yana cewa ya Allah matsayi madaukaki ya Allah matsayi madaukaki babu wani annabi da zai koma zuwa ga Allah face sai an bashi zabi ku ji su annabawa saboda wata baiwa sun sai lokacin mutuwa sai yazo sai a ce to kana ka yadda Allah ya karbi rayuwarka ko a dada maka manzo Allah ana bashi zabi ya ce fi raqi'il a'la zuwa ga matsayi madaukaki tunda ya san in ya koma gurin kusa da ubangijinsa ne yace to bayan wannan abu ya faru nan take anan na dakin ummuna Aisha aka binne shi to da mun wata rana ummuna Aisha ta taba yin mafarki ta yi mafarki taurari guda uku sun sauka a cikin dakin ta to kusan mahaifinta sayyidina Abubakar yana daga cikin masana fassarar mafarki sai ta je ta ga shi tace tayi mafarki a ɗakin ta taurari guda uku sun sauka menene fassarar mafarki sai ya shiru ya fassara mata domin mutane kar su damu da fassarar mafarki abinda aka fi so ka damu da shi idan kai mafarki na alheri kai addu'a in san samu kai raka'a biyu ta sallah kuma kar ka gaya kowa sai masoyinka in na alheri ne kenan sannan idan na sharri ne wannan da maƙiyi da masoyi ba a gaya musu abinda za ka yi ka canza wajen kwanciya in kana kwance bangaren dama ka koma bangaren hagu in kana kwance bangaren hagu ka koma dama sannan kuma sunna ta koyar ka yi busa uku a hagunka sai ka karanta addu'a kun gane ko tana nan cikin sunnah muslim wato sai ka duba ka karanta har so uku in kai haka sannan sai kai in kana so in ka so kamar yadda manzo Allah ya ce in shi ita sai kai alwala kai sallah raka'a wannan shine a sunna to ba laifi bane kuma in ka ce a fassara ma in kana da wanda zai iya fassara domin abu ne wanda yake ba kowa Allah ya bashi ba ko a lokacin manzo Allah sayyidina Abubakar da yana cikin masu fassara amma ba ku ji ai an ce ga wani ba da yawa daga cikin sahabbai kun gane ko to amma da ummuna Aisha ta tambayi sayyidina Abubakar wannan fassarar ta taurari hukun da suka sauka ɗakin ta bai fassara mata kai tsaye ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya a ɗakin ta aka binne shi yace to ɗaya daga cikin tauraron nan guda uku ga suna Annabi sallallahu alaihi wasallama shine wannan mafarkin naki sai ki jira biyu ana nan sayyidina Abubakar wato Allah ya karɓi rayuwarsa sai shi ma aka binne shi a kusa da manzon Allah a ɗakin Aisha. Tauraro nawa? Biyu. So ranar uku, Ummu Aisha ta ce, ina jiran ni ma Allah ya karɓe ni na bar wasiya in ce a binne ni na zama ni ne na uku. Taurari ta uku go, sai suka sayyidina Umar yana khalifa amirul mu'minin ya aiko da cewa dan Allah yana neman alfarma idan Allah ya karɓi rayuwarsa a sanya shi tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakr. Shi ma abin da shi sai ta ce saboda nauyi da jin girman wannan neman alfarma ta sayyidina Umar ta ce na roƙo shi, ta ce ta ba shi, ta amince, ta yarda. Haka nan kuwa da sayyidina Umar ya bar duniya aka zo aka binne shi. Shi yasa yanzu in ka je Madina ai akwai ziyara. Me abin da ake faɗa an kaje ziyara? Ba addu'ar da za ka yi, abin da za ka yi sallama, assalamu alaika ya Rasulullah. Bayan ka yi wannan sallama ga manzo Allah suka ce assalamu alaika ya Abu Bakar Siddiq, sannan assalamu alaika ya Umar al-Faruq. Wannan shi ne a sunna. Amma ba a ce ka tsaya ka yi ta addu'o'i, ba addu'a a ciki, sannan ka shiga masallacin Annabi ka yi sallah raka'a biyu. Wannan shi ne ka yi ziyarar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma a cikin ziyarar ma za ka yi salati ga Annabi, akwai sallama a tahiyya ko babu sallama, kuma akwai salati. Kuma duk lokacin da ka yi wa Annabi salati ko sallama, ana ta yadda ana busa mishi rai ya amsa mata sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan yana nuna cewa wato duk mutumin da yayi kokari yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya, to Allah subhanahu wataala yana bashi dacewa ya haɗi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lahira lokacin da haduwar za ta yi masa daɗi, ta mai amfani. Kuna nan da hadisin nan da ake kawo shi a babin alwala, babin da yake magana akan kyautata alwala. Hadisin Abi Hurairah, Allah ya ƙara masa yadda, da manzo Allah yake cewa dukkan al'umma ta za su zo a ranar alkiyama suna masu hasken gurafan alwala, ko ba ka ba? Na alamun gaɓoɓinsu suna ƙyalli, suna haske saboda kyautata alwalarsu. Fa man istata minkum an yaqula ghurratahu falyaf'al, duk wanda ya samu dama ya tsawaita alwalarsa to ya aikata. Har Abu Huraira saboda fahimtarsa da wannan hadisi sai shi kadai ya fahimci cewa in ka zo wanke hannu ka kai shi haka ba, wannan shi kadai a boye ma yake kayansa, in ya zo wanke kafa sai ya wanke har zuwa ƙoro. Mun gane ko? Amma wannan fahimta ce ta shi, Allah ya ƙara masa yadda. Sauran sahabbai dai suna wankewa ka kai matuƙa ka shigar da gwiwar hannu in ka zo wanke hannu, haka nan ka zo wanke kafa ka shigar da waɗannan ƙasusuwa guda biyu na gefe wanda ake ce musu idan sawu. Mun gane ko? Almihi in ka zo wanke fuska ka yi ta haka, fuska tana fara daga nan wannan abin da kunne faɗinta zuwa nan, sannan tsayinta yana fara daga inda gashi yake fara ugo, yake fara tsurowa a asali. Kakka ce kana da sanko a tsakiyar ka, ka ce ai nan ne gashi, a asali inda gashi yake fara fitowa shine nan ko? To daga nan zuwa nan tsayinta kenan, haba duka su shiga cikin fuska. Ka tabbatar ka yi alwala mai kyau. To in kana so ka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane ka a ranar alkiyama, haka wannan shi ma yana daga cikin abin da zai sa mutum ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, biyayya gare shi. Sai dai duk da haka wanda ya saba wa manzo ya aikata bidiyoyin da manzon Allah bai aikata ba, ko da an je an haɗu ya gane shi da alamun alwala, to akwai mala'iku suna nan su kuma in ya zo zai taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ce ya biyo gurin manzon Allah sai su tare shi. Sai manzon Allah ya ce ummati, al'umma ta ce ku bani, sai ce a mala'iku su ce kad ghayyaru wa baddal, wannan ya canza, ya canza abin da ka zo da shi, bai bi ka akan tafarkin ka ba. Sai manzon Allah ya ce fasuhukan nesa nesa nesa, kinga kenan saba manzon Allah bai da dadi. Haka tunda mun karanto aya da take nuna biyayya ga manzon Allah, to dole mu kawo ishara kuma akasinsa da yake janyowa. Akasin biyayya ga manzon Allah ne santuwa da manzo kake samu. Haka wato aya ma ta ƙara nuna, Allah ya ce fal yahzarul ladina yukhalifuna al-amri an tusibahum fitnatun aw أو يصيبهم عذاب أليم. سجود وروى إن ذلك سابع ما منذ صلى الله عليه وسلم عبد جزي ساليس واتو نا مصيبة كم؟ أو يصيبهم فتنة 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 ذات ساليس فبعا كبا كم موتا عذاب واتتك ميبتئي لكاقا دك سابع منذ الله بيد دائي ba alheri bane ba kuna nan da hadisin ummu na Aisha wanda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki ba umarnin mu a cikin sa to an mai masa da wannan aiki kenan ba za a karba ba ba a karba ba ai ibn usaymin yace fa huwa radd ai marududun wanda aka jefa masa abin sa ne Allah ya mana tsari da sabawa manzo sallallahu alaihi wasallam
amin
bin tafarkin manzo Allah shine dacewa shine sira shine wato abin da yake rahota kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a cikin hadisi masu tarin yawa yana ishara da alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin addu alaiha bin nawajiz wa iyyakum wal muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atun dalala wa kullu dalalatin fi an-nar a'adha Allah wa ajarana min an-nar
amin
dalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina gargadinku da kuke yayi bid'a kuke yayi wato kirkiro a addini wanda babu shi ku zo da shi ku ce za ku aikata babu wani alheri da zaka aikata wanda annabi bai yi shi ba duk abin da yake alfairi ne annabi ya riga ya kawo shi haka nan duk abin da yake sharri ne annabi ya nuna shi ya ce a guje shi law kana khairan asabaquna ilayhi da alheri ne ba za mu gabaci sahabbai aikata shi ba shi yasa aya da ke cikin suratul maida da Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan ayar hatta yahuda suka ce da su ne Allah ya saukarwa da wannan ayar saboda matsayin wannan ayar da mawkifin da ayar ta sauka suka ce da su bi wannan rana ta musamman su ma sun maida ta Eid saboda Allah da kansa yace ya cika addini ya cika ni'ima a gare mu sannan ya kasance wato ya zanto addini ya cika babu wani abu da za a kirkiro kuma wanda babu shi addinin na a ci alheri shi yasa Imam Malik dan bin Anas Allah ya kara masa yadda Imam Dar al-Hijra yake cewa duk wanda zai kirkiro wani abu a addini yana kallon shi hasanan yana ganin shi wannan abun yana da kyau to faqad za'ama hakika yana rayawa anna Muhammadan khana risala yana riyawa a zuciyarsa cewa annabi yayi ha'inci a cikin sakon da Allah ya aiko shi domin ga wani abu na alheri annabi bai kawo shi ba bai faɗa ba shi ya zo da shi ya ce kuma akwai alheri wannan Imam Malik ne ya faɗe shi kaga duk wanda zai tuhumi annabi da wannan kaga wannan inda yana sane ya kafirta duk wanda zai tuhumi manzon Allah da cewa bai cika yayi ha'inci a risala in ya sani yayi wannan to kafin ne kai sai in kuma yayi shi ne bisa wato rashin sani da jahilci to ya zanto mai sako sai ya kokari ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan magana Imam Malik ne ya faɗi ta shi yasa in ka koma littattafai da suke magana akan bid'a suna tsoratarwa irin su al-i'tisam in gane ko ne Imam Shafi'i yayi magana akan bid'o'i da a kaurace musu babu alheri a cikin su alheri yana cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kwadayin sahabbai gurin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna nan da kissar sayyidina Abdullahi da Umar da ya tashi zai tafi aikin haji sai ya ce shi in zai tafi aikin haji zai tafi ne da waɗanda suka tafi tare da manzon Allah domin lokacin da annabi yayi haji yana dan karami bai yi haji ba ya nemo cikin sahabbai wanda suka tafi haji tare da manzo Allah yace abinda nake so da ku dan Allah duk abinda annabi ya aikata kar ku boye muku nuna min shi ina so in aikata in samu ladan wannan sunna suka tafi kuwa Abdullahi dan Umar ana cikin tafiya kawai sai wani daga cikin wanda za su tafi tare sai ce kai ai ko da aka zo daidai nan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsuna ya yi fitsari sai da dan Abdullahi dan Umar yace baya jin fitsari sai da ya tsuna a gurin ya kwance wanda sai ya tsuna ya tashi yace dan ya samu falalar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsuna a wannan gurin to kaji masoya manzon Allah na hakika san Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kankare sunnar shi kokarin kwatanta wato halayyarsa da ayyukansa ba za ka iya irin abin da yazo da shi ba amma ka yi kokarin koyi kun gane ko wannan shine kuma in kana so ka gane lalle soyayya ita ce biyayya ka duba mutanen da ake so a duniya za ka ce kana son mutum ne kana wulakanta shi ko kana saba ma abin da yazo da shi kokari suke hatta da waɗanda muke magargadi masu kallon kwallo suna son yan kwallo ko ba kokari suke suna kafaya yan kwallo ba in yana yin wani aski sai ya kokari ya aski ko ba haka ba in wata tafiya yake yana buɗe kafa shi ma ya zama irin shi ya zama gurbin dole wai dan dai yayi kama da shi ko ba haka bane ba duk soyayya ce ta jawo ko ba haka bane ba in kana son abu hakikanin so so kake kai gurbin shi shine biyayya sha'ir yake cewa
innal muhibba liman
innal muhibba liman yuhibbu muti'u lalle so ga wanda ake so shine biyayya domin a farkon baitin yana cewa ne hada li amri yace ta'asil ilaha wa anta tudhiru hubbahu kana saban Allah kuma kana cewa kai ne masoyin Allah kullun kace mu ne masoya manzon Allah mu ne masoya Allah kuma kullun kana wajen karna kai ne kullun a gurin aikata laifuka na sako wanda Allah ya hana manzo ya hana to ka ce kana son manzon Allah kana son Allah amma kana aikata karna sai sha'ir yace wa anta tudhiru hubbahu sai ce hada li amri bil qiyas badi'u wannan li amri malamai suka ce ba a rantsuwa da kowa sai ga Allah to suka ce a kaddara yana rantsewa da ubangijin da ya halicci shekarunsa yace wannan abu ba gaskiya bane ba abu ne wanda yake bako yace lau kana hubbuka sadiqan da dai wato soyayya ta gaskiya ce to ga yadda za ta kasance la ta'atu da kai wa Allah biyayya in san ka da Allah na gaskiya ne to biyayya sai domin me innal muhibba liman yuhibbu muti'u domin me so ga wanda yake so biyayya yake masa kenan baka cewa kai kana son manzon Allah kuma kullun a ga aikin manzon Allah kake kushewa kada cewa kana son manzon Allah kullun a ga cewa kuma abinda Annabi ya zo da shi kai kyamatarsa kake gaba kake da shi ina soyayya ana kai wa kanka adalci to san manzon Allah ba a baki yake ba a aikace yake to kun ji sahabbai yadda suke kokarin kankanin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa a lokacin su ne idan suka kawo bayani akan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce Annabi ya ce sai wani ya tashi ya ce ai Abubakar da Umar ya ce to wannan misalin ce maka Abdullahi dan Umar sai ka ce mai Annabi ya ce sai ya ce maka Annabi ya ce sai ka ce mai Abubakar da Umar kaga Umar mahaifinsa ne sai ce ina ce maka manzon Allah ya ce kana ce mai Abubakar da Umar ya ce kaga soyayya ta gaskiya in ce ba Annabi ya ce amma ka zo kana ce mai Abubakar da Umar ya ce a wannan ba mahallin bane in an ce Annabi ya ce an je intaha shi ake wa biyayya ta makanta amma Abubakar da Umar ana iya samun kuskure a tare da su su ba masumai bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin malamai suka ce ana bin sahabbai wato akan abin da bai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai wahala su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa akan qadiyya ta sallar tahajjud ko qiyamul layl wasu suce bid'a ko wane ne me yasa zaka ce bid'a sai ya ce ai Annabi bai ba to wallahi ba haka bane Annabi yayi kun gane ko idan ma muka sallama mushi Annabi yayi daga baya ya daina yi saboda ka a wajabta ko to waye ya ci gaba da yinta
sayyidina Umar
sayyidina Umar yana cikin kulafa'ur rashidin ko baya ciki
yana ciki
to alaikum bi sunnati
wa sunnati
kulafa'ur rashidin
na'am
kuma sayyidina Umar kai dai ka san ba zai kawo abin da yake sabanin na manzo sallallahu alaihi wasallam kenan wanda yake wannan abu ya ji tsoron Allah dan shi baya yi ko kuma bai iya karatun da zai ja mutane sallah ya ja su su sallar tahajjudi da qiyamul layl ba ko kuma Allah bai sa albarkar raya sunna ta tahajjudi ta fito daga bangaren sa ba ya dinga hasadatta irin yadda yahudawa suke hasada in wani alheri ya zo sai bayyana ba ta bangaren su ya fito ba sai su ta hasada to ba a san haka hasada a cikin addini bala'i ce ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya tabbatar da abin da ya tabbata ya kuma kore abin da bai tabbata ba muna fatan Allah subhanahu wataala yi mana jagoranci Allah ramma karaman ne to wannan ya ayyuhal ladina
ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a wa inna min كُم لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِن أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا
نعم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن دوك إيمان خذوا حذركم كوريكي سونكو كوكياي كمكو ونغانكو الله ينعوى مجيني غركي دنغني دوا سكياي كابري سكياي مكيانسو شيني خذوا حذركم ku riki saunanku ku kiyaye mukiyanku kan ku sakaci su zo su halaka ku Allah ya ce famfiru subatin kun gane ko famfiru subatin ku fito wato wasu jama'a daga cikin ku su fito su fita yaki dan a daukaka addinin Allah kun gane ko kenan wannan aya ta zo dan ta nuna cewa kamar yadda malamai suke bayani ba a fita ga baki daya a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka wasu suke ganin ma wannan ayar da tace famfiru subatin da Allah ya ce wanfiru jami'a ko ba ka ba wanfiru wa anfiru jami'a ko ku fita ga baki daya sai suka ce wannan ayar ba duk wato wata aya ta zo ta ce kada a fita a bar manzon Allah ga baki daya wasu suka ce a'a wannan ayat ta zo ta yi bayani ne tana da hukuncin ta daban wato Allah subhanahu wataala nan ya kirayi muminai da cewa su kiyayi wato makiyansu wato waɗanda suke kafirai kar su halaka su sai Allah ya ce famfiru subatin ku zabura ku fita yaki amma subatin abinda subatin yake nufi jama'a ba dukkanin ku za ku fita yaki ba umarnin kenan ba yana nuna umarni na duka kowa ya fita yaki ba domin abinda ake so a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada mutane gabaki ɗaya su tafi yaki musamman yakin da ake kira da sariya rundunar da manzon Allah zai tura wasu daga cikin sahabbai shi bai shige ta ba suka ce sariya shine dukkanin rundunar da shugaba zai yi aike ya sa jagora ya jagoranta amma shi bai shiga cikin ta ba to wannan ayat tana bayani ne akan wannan irin wannan shi yasa suka fassara subatin wato sun ka fassara shi da as-sariyah kenan ku fita ku zabura ku tafi yaki wata ƴar jama'a ba ku duka ba amma kuma a gaba sai Allah ya ce anin firu jami'a ko awin firu jami'a ko kuma ku fita gabaki ɗayan ku ai jami'an ku gane ko ku fita gabaki ɗayan awal firu jami'a ko kuma ku fita da ku fita gaba kidan ku tafi yaki domin kada ku bar makiyan ku su shigo su halaka ku kun gane ko me ya hikimar wasu su tafi wasu su tsaya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana zauna a majalisin sa idan a ce ga makoci da makocin sa dukkan su sun tafi gurin yaki babu ɗaya daga cikin makoci da makocinsa ko aboki da abokinsa wanda ya tsaya to yanzu duk maganganun da annabi zai faɗa na alheri kun gane ko maganganun da annabi yake faɗa na ci gaba maganganun da annabi yake faɗa na karantarwa to ya za a yi waɗancan su gane shi yasa waɗansu su zauna waɗansu su tafi waɗanda ba su tafi ba ilimin nan da suka samu a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wa'ancan sun dawo sai su karantar da su kun gane ko shine hikima wa'anda kuma ba su tafi ba su kuma sai su lizimci wato gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan daukan darasi shine wanda malamai suka fassara kenan ya ku wa'anda ku kai imani ku kiyaye makiyan ku kafare kenan famfiru sibati ku zabura ku fita yaki wato wata jama'a daga cikin ku kun gane ko awin firu jami'a ko kuma ma ku fita gabaki daya kenan wani lokaci ne za su fita gabaki daya shine malamai suka ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita in annabi ya fita menene zaka tsaya kai
gaskiya
kai ka so a ce baka tare da manzon Allah kun ga dai ayar da muka karanta ta tsana nuna sahabbai ba su iya haƙuri da rabuwa da manzon Allah ku duba kissar Abu Talha da wato mahaifiyar Anas ummuwa Ummu Sulaim ko lokacin da naƙuda ya kama ta an fita kuma ya yi sai ya kasance gashi ana tare da manzon Allah sai manzon Allah ya umarci da Abu Talha ya tsaya ya kula da matarsa kasu biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi su yi gaba su bar su a guri shi ya tsaya ya kula da matar shi me ya faru Abu Talha yake kaito yake kukan zuci yake cewa ya Allah ka san dai ina so in kasance tare da manzon Allah a koda yaushe in ba da wani uzuri ba in ba dan manzon Allah ya ce in tsaya in kula da waiwa Allah nan ba da ba zan iya hakuri da rabu da manzon Allah ya Allah ka san abin da muke ciki ya Allah ka kawo mana mafita ya Allah ka kawo mana sauki take anan sai Ummu Sulaim tace ma Abu Talha na daina jin abin nan da nake ji wannan ciwo na nakuda da ya kama na bar jin shi mu tafi mu rutsuki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan suka tashi suka ci gaba da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suka kade da dindinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an isa Madina sai ta haihu kaga sahabbai yadda suna tare da manzon Allah amma ko da yaushe suna son bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ku ga a hadisin su ka bin Malik ka san cewa jarabawa ce annabi da zai fita yakin Tabuk su suka zauna ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam wasu munafikai su ma suka ki tafiya kun ga dai abin da ya faru ya faru ka abu ya faɗi maganganu masu yawa cewa shi bai kasance ba annabi ya fita yake fita ya faɗi gaskiya ya ce ban taɓa samun nishaɗi da ƙwari da dukiya da dama da faraga wato na inje yaƙi in bi manzon Allah sai irin yaƙin da muka da yanzu amma duk da haka kawai dai zama a Allah ya kawo jarrabawa sai da aka yi kwana 50 Allah ya ce ka ai musu magana matansu ma aka ce su tafi gidaje amma ne kaga da ike sun rike gaskiyarsu Allah sai da ya kawo ya ce wa ala thalathatul ladina qulu Allah ya yafe musu har da ma waɗannan uku waɗanda suka faɗi gaskiyar nan suka ce su gashi ba su yi wa annabi ƙarya ba Allah ya kuma ya ce annabi ya roƙa musu gafara kuma Allah ya ce ya gafarta musu laqad taba Allahu 'alal mu'minina ko kaga dukkan waɗannan suna nuna maka sahabbai sun zauna da manzon Allah da zuciya guda sahabbai sun zauna da manzon Allah bisa so na hakika, so na gaskiya, ba so na yaudara ba, sun so manzon Allah, sun taimake shi, sun ba shi kariya, sun fifita shi akan kansu, sun fifita shi fiye da iyayensu, sun fifita shi fiye da ƴaƴansu, sun fifita shi fiye da duk abin da suke so. Za su ce anta wato abi wa ummi fidaka ya Rasulullah. Kage ku mahaifina da mahaifiyata fansa zan iya bada su in amshe ka ya Rasulullah, zan iya bada raina in fanshe ka ya Rasulullah. Ba a baki bane, ka gwada ka gani duk aikin su ya nuna da gaske suke. Za su bada kansu. Duba kissar lokacin da kafirai suka so su zo su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wane ne yaje kwanta a shimfiɗar manzon Allah? Sayyidina Ali. Kaga da gaske suke yi, suke je kwanta a shimfiɗar in ma mutuwar ce ta zo ta ɗauke shi ta bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga da gaske suke yi. To Allah ya ba mu ikon wato yin soyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam, soyayya ta gaske.
Amin.
To shine sai Allah yake cewa wato su a Allah yake bayan yayi kira ga mu'minai su duki saunansu su shiga taitayin su, kada su yi sakaci ma kafirai. Idan Allah subhanahu wataala ya yi kaddar za a yaki, to in an ce su fita su fita, fanfiru su bati ku fita, wata jama'a ta fita kenan. In ma za a bar wato manzon Allah a bar shi tare da waɗansu, in kuma a wukiru jami'a, in kuma manzon Allah ya fita, to ku fita ga baki ɗaya, sai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar shi, ya ba shi aiki ko dai ya kula da tsaron gida, kamar yadda aka taɓa yi wa Sayyidina Ali, aka ce ya zauna a gida. Kun gane ko? Ko wanda Allah ya masa uzuri irin gurgu da makaho da marasa lafiya da masu rauni cikin maza da mata da tsofaffi, duka za mu zo karanta waɗanda Allah ya wa uzuri dangane da wato fita yaƙi. In ba su fita ba, su wannan ba su da laifi. Laisa alal a'ma harajun wala alal a'rad harajun wala alal marid haraj, ko ba haka ba? Ko kuma wadda aya cikin suratul nisa'i wacce za mu karanta nan gaba, illal mustadafina min ar-rijal wal nisa'i wal wildan, ko ba haka ba? Waɗanda Allah ya karɓi uzurinsu daga cikin mazaje da mataye da yara ƙanana da masu rauni. Kun gane ku? Alladina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kun gane ku? Ba su da wata dabara, ba su san hanya. In ma sun fita, ba su san ina ne za a je a yi hijira ba, ko a fita jihadi. Wannan duka za mu wato karanto su nan gaba. Sai Allah subhanahu wataala ya ce wa inna minkum, kaga ta Allah ya ce wa inna minkum, lalle daga cikin ku ku mu'minai, ko kuma lalle daga cikin ku ku mutane, inda ba za a jingina wa mu'minai waɗannan abubuwan da za a faɗa ba. Allah ya tabbatar cewa lalle daga cikin ku laman layubati anna, akwai waɗanda suke wato suna jinkiri. Kun gane ko? Akwai masu jinkiri, ba sa sauri in an ce a fito a fita yaki, suna laƙailaƙai, suna ta'akkur. Kun gane ko? Suna jinkirtawa, ba sa yin maza-maza. Shi ne layubati anna, suna yin wato abu ba kuzari. Kun gane ko? Da Hausa ana cewa laƙailaƙai, ko ka ce suna wato jinkiri, yadda za ka gane. Kun gane ko? Lalle daga cikinku akwai masu yin jinkiri, ai la yata'akharuna 'anil qital, suna yin jinkiri dangane da fita yaki. Kamar wa? Ka Abdullahi al-Munafiq, ka Abdullahi bin Ubay al-Munafiq, wato Abdullahi bin Ubay bin Salul, munafikin Allah, wanda a yakin Uhud shine ya zuga wasu daga cikin mu'minai, yace musu kun ga dai mutumin nan mun ba shi shawara ka a fita, mun ce a tsaya a Madina, kada a fita a tunkari kafirai. Amma ya ce sai mu, sai an fita, to mu zama mu koma. Kun san Abdullahi bin Ubay bin Salul sai da ya ja ɗaya bisa uku na mutane ba a yaƙin Uhud, a kasa mutane uku, sai da ya ɗibi ɗaya ya bawa manzon Allah, saboda tsarin munafunci ya zuga mutane ya ja ta wuka saida shi yasa ayar da ta sauka take cewa idza hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wannan ayar duk ɗaya daga cikin sahabbai in ban mance ba ban sani ko akwai jari ko Huzaifa ne a cikin su ne min banu Salima yake cewa wannan ayar ta sauka ne akan mu yace sora kiris mu je mu goma daga filin daga Uhud mu kyale manzon Allah yace wannan ayar tana sa mu bakin ciki kuma tana sa mu farin ciki tace me ina ne bakin ciki idza hamma ta'ifatan minkum an tabshala wallahu waliyuhuma yace amma ina ne yake farata mana rai wallahu waliyuhuma da Allah yace sai Allah ya ji kunci lamarin su to wannan kalma ta cewa Allah ya ji kunci lamarin su ta take kwantar musu da hankali sai bai ba su iko sun bi Abdullahi bin Salul an kibin manzon Allah ba a yakin Uhud yace wannan kalma ita take faranta musu rai take atar musu da wancan kokari da suka so su yi su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Abdullahi bin Ubay bin Salul suna daga cikin waɗanda in an ce a tafi yaki suna roƙewa su munafikai ne kuma sauran gama gari su ne musu kallon musulmai shi yasa kaga Allah yana tona asirin su ba a yake su ba amma Allah yana tona manzo asirin su shi yasa da ya mutu Annabi zai masa sallah har sai da Umar ya ce ya kuma za a yi wa Abu Dhabi sallah shi yasa Allah ya ce kai manzo Allah ya ƙara yin sallah saboda munafiki amma me yasa ba a yake su ba saboda ka a yake su a ce Annabi yana kashe sahabbansa shine matsalar munafiki ana tare da shi sai an yi kaffa cutarwa yake ta ko ina ya dauki sirrin ku ya kai wa kafirai yana tare da ku yana taimako muku cutarwa shi yasa azabar sa ta fi ta kafiri innal munafiqina fi darkil asfali minan nar Allah ya tsare mu da munafiki to shine Allah subhanahu wataala ya ce wato akwai waɗanda suke in an ce a fito to su suna yi wato suna laƙainiya wato suna wato ta'akkur suna jinkiri ba sa yin maza-maza su fito yaƙi amma duk da haka da yake munafikai ne fa in asabatkum musibatu idan kuka je yaƙi kuka fita yaƙi sai musiba ta same ku ta hanyar kafirai su kashe ku ko kuma su ci galaba akan ku kun gane ko su ci nasara akan ku su ji muku rauni kala sai wani daga cikin munafikan nan ko munafikan su ce qad an'ama Allahu alayya alhamdulillah ai haqiqa Allah ya mana ni'ima kajima rashin wannan raban rashin kaje gurin yaki wanda ya je yaki aka kashe shi me ya samu ya samu shahada wanda ya shahada menene hukumarsa aljanna to amma wai ya rasa wannan abin shine yake cewa qad an'ama Allahu alayya haqiqa Allah ya mana ni'ima sai ya dinga godewa Allah ga ni'ima ta samu na rasa
Allah
ga ni'ima ta samu ya rasa aljanna ni'ima ta samu ka rasa aljanna Allah ya tsare
Allahumma amin
sai ya ce qala qad an'ama Allahu alayya haqiqa Allah ya yi mun ni'ima ya yi masa ni'ima kenan izlam akun kun gane ko da ban halaka ba ban halaka ba ta hanyar gun waɗannan wato shahidai wato waɗannan magoya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma waɗannan wanda sai suka yi wa Allah biyayya ta hanyar amsa kiran Allah shine izlam akum ma'ahum shahida ta yadda ban bi su ba ban kasance tare da su ba shine shahida ban kasance halarce tare da su ba ni ma aka ji min rauni ko aka kashe ni wai sai ya gode wa Allah amma Allah ya ce wala in asabatkum fadlun ko min Allah amma idan falala Allah ta lullube ku ta hanyar cin nasara ko kuka yi kuka samu buri ko kuka samu ganima kuka lallasa kafirai la yaqulanna ko ba haka ba sai ya dawo yana cewa yana mai nadama Allah ya ce ka allam takun bainakum wa bainahum mawadda kamar ka ce bai kasance wato tsakaninku da su ba akwai wata soyayya me zai faɗa sai ya dinga cewa ya laitani ya kaitona كنت معهم da ma na kasance tare da waɗannan mu'minan na gaske dan me
fa'afuza
al'azima in samu rabo wanda yake babba ba mai girma
saboda ya ga ganima
kam wato dan neman duniya kun gane ko domin shi ba shi da wani guri sai duniya sanda aka samu shahada wacce za ta yi amfani a lahira tunda bai da rabo a lahira ya sani وما له في الآخرة
من خلاق
سيكتشاب أي الحمد لله يكتشاب الله يمين إما أما لن تظاهري وتستكبع كمان كمان غنيمة الدنيا دقاق الدنيا دقاق الدنيا سيتيالي تلي كنت معهم دادينا كسن تارد وإننا مؤمنا نغسكي سبود سنت نصر سنسا مغنيمة فأفوز فوزا rabauta aziman wacce take mai girma kenan in samu ganima in samu al'amarin duniya a yabe ni a ce ni gwarzo ne duka wannan dabi'u ne na munafiki Allah ya tsare mu da munafiki
amin
Allah ya kare mu daga aikata munafiki
amin
abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu dada
amin
wanda muke kuskure ko tuntuba harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته